sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 20 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanun labarai.
Amurka ta gargaɗi Rasha da cewa ita da ƙawayenta za su mayar da martani mai tsanani ga ci gaba da tsangwamar ƙasar Ukraine da take yi ta amfani da sojoji. Wani gungun sanatocin Amurka na jam'iyyar Republican jiya ya kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta ɗauki matakin mayar da martani mai zafi ga barazanar da shugaban Rasha Vladimir Putin yake yi na mamaye Ukraine. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekara 77 wanda aka taɓa yin garkuwa da shi a ƙasar Ukraine da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a Vienna da nufin matsan lambar ganin an cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran.
To, kanin labarin kenan. A fannin rahotanni, za a jiyar da wata daɗaɗɗiyar gaba tsakanin matasan wata unguwa a birnin Accra na ƙasar Ghana da kai ga rasa rayuka da zaman ɗarɗar a sassan birnin.
Wai wanga fada ya jima. And so ina duba inda yan tsaronmu sun improve intelligence.
Za a ji wani abun sosarai na mutuwar wata budurwar da aka raba ta da budurcinta a birnin Maiduguri, Najeriya.
Ine kamar yare dindinta ta yi ihu, mutane suka gathering sai ta fito tana kuka tana ihu tana magana akan bacilejinta. Daga nan sai ta koma daki kuka sai ta caka ma kanta.
Idan mun nufi jamhuriyar Nijar kuma, za a jadda 'yan gudun hijirar Boko Haram ke neman na abinci ta hanyoyin ban takaici.
Yara ƙanana 'yan gudun hijira wanda suke bibiyan tituna suna tsintar tsakuwa da sauransu, ba komai ne yake asasa irin wannan matsalar ba face rashin aiki.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Amurka ta gargaɗi Rasha cewa ita da ƙawayenta za su mayar da martani mai tsanani ga ci gaba da tsangwamar ƙasar Ukraine da take yi ta amfani da sojoji, amma tare da fatan cewa gwamnatin Rashar mai helkwata a birnin Moscow za ta bi matakan diflomasiya domin warware rikicin, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shaida wa muryar Amurka a jiya Laraba. Mun yi wa Rasha ta yin wani bayyanannen zaɓi, wato zaɓi tsakanin rungumar teburin shawara da diflomasiya a ɗaya hannun ko kuma yin fito na fito ta ɗayan hannun a lafazin Blinken, yayin da yake tattaunawa da jagoran ofishin muryar Amurka a gabashin Turai Miroslava Gongats. Tun da farko a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa, shi da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, Sakatare Blinken ya ce Rasha za ta sake zafafa barazanar da take yi, sannan ta girke sojoji kusan 100,000 a bakin iyakar Ukraine waɗanda za a iya ruɓanya adadinsu cikin ƙanƙanin lokaci na bada umarni. Blinken ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da agazawa Ukraine da kayayyaki, inda hasali ma akwai waɗanda aka shirya za a tura cikin 'yan makonni nan gaba. A halin da ake ciki kuma, wani gungun sanatocin Amurka na jam'iyyar Republican jiya ya yi kira ga gwamnatin shugaba Biden ta ɗauke matakin mayar da martani mai zafi ga barazanar da shugaban Rasha Vladimir Putin yake yi na mamaye Ukraine. Bisa tarihi, fara yaƙi yana da sauƙi, amma kawo ƙarshen shi yana da wuya. Shi yasa wannan barazana ta sanya takunkumai bayan abin da aka gani na zahiri ba za ta isa ba wajen hana shugaban Rasha Vladimir Putin mamaye Ukraine. A ta bakin Sanata John Cornyn, yayin wani taron manema labarai jiya a ginin majalisa na Capitol Hill. Haka kuma, alƙawuran da aka yi wa Ukraine na tallafin kuɗi ba za su iya tsorata Putin ba. Kada a yi kuskuren fahimtar lamarin. Burinmu a matsayin jam'iyyu biyu masu aiki tare shi ne mu dakatar da Putin, sannan mu sa ya sake tunani game da yunkurin mamaye Ukraine, kamar yadda Cornyn ya ƙara tsokaci. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden tana yin kira ga wani mai shekaru 77 wanda aka taba yin garkuwa da shi a kasar Ukraine da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci da yake yi a Vienna da nufin matsalambar ganin an cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da Iran domin sakin Amurkawa da ƴan wasu ƙasashen yamma a yin asalin Iran waɗanda Iran ɗin ta ke tsare da su. Barry Rosen ya faɗa cikin wani bidiyo da ya saki a Twitter cewa ya fara yajin cin abinci jiya Laraba a wajen otel ɗin Palace Coburg da ke birnin Vienna, wanda nan ne wurin da Amurka da Iran suke yin tattaunawar bayan fage game da farfaɗo da shirin na haɗin gwiwar wasu ƙasashe kan al'amuran Iran ɗin. Wannan shiri, wanda a takaice ake kira da JCPOA, wata da wajewa ce da aka kulla cikin shekarar 2015, inda Iran ta yi alkawarin dakatar da shirinta na nukiliya. A madadin hakan, ita kuma a janye takunkuman da Amurka da sauran gaggan ƙasashe suka ƙaƙaba mata. A jiya da safe, Rosen ya isa birnin Vienna ta jirgin sama daga birnin New York. Yana cikin Amurkawa 52 waɗanda masu tsatsauran ra'ayi suka yi garkuwa da su a Tehran lokacin da suka kwace ofishin jakadancin Amurka a 1979 lokacin da aka yi juyin juya halin musulunci da ya hamɓarar da tsarin mulkin sarauta wanda yake samun goyon bayan Amurka.
To anjima kadan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana, inda wata daddiyar jikakka tsakanin matasan wata unguwa ta kai ga rasa rayuka akalla biyu baya ga jin raunuka. Tuni dai aka baza jami'an tsaro a sassan birnin. Hawa Abdulkarim gare ki.
Wannan karar bindigan dai rikici ne barke tsakanin matasan anguwar Nima, inda aka fi sani da Bakin Kwata a nan birnin Accra, Ghana. Rikicin da ya sanadiyar mutuwar mutum biyu da kuma jikkata mutum ɗaya, sai dai mazauna masu sana'a a anguwar suna zaman ɗarɗar kamar yadda suka bayyana.
Ni na zo na iske fada nan gani, ni ban san komai ciki ban makere. Muna aiki nan ga, amma ya bar aiki ya je studio yau muna jin yunwa. Customers na zo suna wucewa, to muna Allah Allah sai police ya wasu bar mu yi aiki.
Abin gangan da ya faru ga mu ba mu ji daɗi ba. Ari masu aiki ma ba mu san da zaman da kuma muna zo ne an zo an bi mutane da wuka ke da kunni da kaina da ke sai ga an bi ni da wuka. Yaro na kuma ya doki moto zai doki passenger bullet ya zo ya buga kafar shi ya fito.
Kin taba gani irin waka ba
yau? Yana taba gani ba ho. In ba jiya ba amma yanzu da aka haje muna police an kalle mu kwance. Ah tunda sojoji da police sun zo sai shi hankalin mu ya kwanta.
Masani a harkokin tsaro Malam Adib Sani ya danganta afkuwar lamarin da sakacin jami'an tsaro saboda wannan da dadiyar fada ce tsakanin matasa. A fadarsa ya ce da a ce 'yan sanda ko hukumomi sun bibiyi batun da ba a kai ga rasa rayuka ba.
Wai wanga fada ya jima, and so ina duba inda 'yan tsaronmu sun improve intelligence, inda suna on the ground suna jin magana suna gather intelligence, inda mun iya mun gane kaman akwai wanga fada da zai iya kawo muna damuwa in ba take action ba. Unfortunately to gashi mun duka mun ga abin da ya faru, yana kuma present muna wannan opportunity ne mu duba a cikin maganan gangs a cikin zangoninmu so that mun iya mu take action.
To Malam Adib Sani, bayan wannan tarzomar kamar yadda muke gani yanzu duk jami'an tsaro sun kewaye nan, wani mataki ya kamata da su dauka?
Ina ga manyan tsaro suka je suka ga babanmu Professor Sheikh Osman Nuhu Sharbutu, wato shine chief imam. Ana yana da daraja kwarai a cikin zangoninmu kuma ana respecting shi. Shin through office in shi an yiya a make sure kaman wanga bai kuma yi.
Yayin da shugaban 'yan sandar Greater Accra DCOP Idi Sedu Lansa tare da tawagarsa suka kai jiki inda lamarin ya auku, sun yi wa matasa gargadi kamar haka.
Nan ya ka ga mu zo mu ba ku ne, muna so mu ga muku zaman lafiya kuke so, kowa ya samu kasuwanci kuma ku zauna bakin ya ku sha iska
who will come after them and settle them so that you can have peace of mind.
Har ila yau, ƴan sanda na furatar shugabanni ƴan bangar. Hawa Abdulkarim Yankfaniya, sashin Hausa na Murar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa, ana tare ne da sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, shugaban Amurka Joe Biden ya amsa cewa shekara guda da yayi akan mulki ya ga abin da ya kira kalubale da kuma gagarumin ci gaba, yayin da ya gudanar da taron manema labarai na farko a Fadar White House. Shugaban ya fara da fadin wasu daga cikin nasarorin da gwamnatinsa ta gani a shekarar da ta gabata, ya kuma bada misali da karuwar Amurka da suka karbi allurar rigakafin COVID-19, cutar da coronavirus take haddasawa. Ya kuma lura da cewa adadin marasa aikin yi cikin Amurka wan ya ragu sosai. Biden ya ce kamata yayi a ce tun farkon annobar aka yi gwaje-gwajen COVID-19 fiye da haka, amma yanzu muna yi fiye da hakan. Laraba ta kasance rana ce da Amurkawa za su fara odar abin gwajin COVID-19 na kyauta. Kokarin da 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka suka shafe shekara suna yi na kawo canji ga dokar 'yancin kada ƙuri'a jiya Laraba ya kai wani mataki a majalisar dattawa, amma da alama kila haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba. Yayin da aka fara muhawara a majalisar dattawa mai wakilai 100, babu wata alama da ta nuna 'yan jam'iyyar Republican za su ba da goyon baya ga shirin, wanda zai ba da damar rika saka idanu a zaben kasa gaba daya domin a canza sabbin dokokin zabe waɗanda aka zata a majalisun jihohi 19 na jam'iyyar Republican.
To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu, wanda zai kai mu birnin Maiduguri Najeriya, inda wata budurwar da aka raba ta da budurcinta karfi da yaji ta mutu au bayan ta kashe kanta au bayan an kashe ta. Tuni dai wanda ake zargin ya shiga hannu, ga Haruna Dauda da rahoton.
Andai kame wannan mutumin ne a jiya, ya yi ma wannan yarinya fyaɗe yar shekara 16 haihuwa, yayin da ya kulle ta a ɗaki. Sananun bayani ya nuna cewa yarinyar ta kashe kanta da kanta. Sai dai har ila yau babu wani bayani game da gaskiyar wannan lamarin, suka ce suna bincike a kai. Rundunar ta Hafisa da mun nema kacin ƙungiya mai zaman kanta ne, wanda aka fi sani da NGO, kuma yarinyar aka ce tana aiki a gidansa ne. Ake zaton cewa ya hallaka ta hallayira, wanda kawai bincike ne zai tabbatar da hakan. ASP Sani Shatta tambaya ne shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno, wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Ɗaya mutumin he has been arrested, question is on. Ne da ba satenin gaskiyan ba, shi ne kamar yare bindinta sai ta yi ihu, mutane suka gathering, sai ta fito tana kuka tana ihu tana magana akan vaccinatinta. To daga nan sai ta koma ɗaki sai ta cika ma kanta, amma dai abin da ya zo mana kenan sai bincike ne zai tabbatar mana da gaskiya, amma muna bincike ne.
Mrs. Lucy Nana, wata mai kare haƙƙin bil'adama ne, musamman ma mata da ƙananan yara, ga abin da ke cewa game da aukuwar lamarin.
Wa ba wayanna din don shari'a ba, aiki na dama kare haƙƙin mata da yara na kama hanya, sai na kira commissioner sports Komari Sayina Buba da yake muna anguwa daya da yake wuya da critical stakeholders a wancan tsakanin 203-303. Sai ce ni kama hanya ki je police station.
Haka
na kama hanya na je police station, na zo na ga 'yan mata ƙanana guda uku, sai ko na ga shi yaron da ayyayi cewa yayi wa yarinya fyaɗe. Kuma ko ya kashe ta, ko ta kashe kanta, shin gaibu sai Allah da yake, ba wanda yake gure.
Hukumar Yunana ta tabbata bai waɗannan 'yan mata game da abin da ya wakana, ga abin da take cewa.
Yara 'yan mata da na yi musu interview, ina da muryoyinsu, suka ce wai sun ji tana ihu suna zuwa ne, dama yana waya sai ya kira su su hudu ne a group. Sai wannan ya haka, sai wannan ya nuna, sai ta ce ita, sai nuna ita yarinya mai rasuwa Aisha Umar kenan. Sai kuma sai ce abin da ba ma shiri da shi mai yasa yake kira na, sai ta je yana tana zuwa daki sai kulle daki akanta. Can daga baya kuma sai suka ji yarinya tana iyo.
Ko kuma Yusuf Nana ta san alakan wannan saurayi da wannan marigayiya?
To dai mata wata tambaya da bai iya ya bani ansa ba. Ka ce kana saka aure ta ne, eh ka je iyayenta sun san ka, basu san ta, basu san ka ba. To kaga yayi kariya.
To yanzu a takaice dai lokacin da mutane suka isa wurin, sun isa sun tada ita da rain ne ko kuma ga wanda ne suka gani?
A'a, sun same ta da ranta tana kwance, ma shi da fari ma ya ga ni waya ya riga don bai ga jini akan bakin wukan ba. Wani ne ya zace ka gani sai jura ta kana sai ga jini. Ita ka gani fa akwai jini. So wanda yazo din ne shi ya san
kuma Rajisul Nana kenan. Mai fafutukan kare haƙƙin bil'adama musamman mata da ƙananan yara ke bayani game da kisan da ake yi wa wata yarinya da ake kira Aishatu Umar a nan cikin garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna daga Najeriya kuma, bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda matasa akasari 'yan gudun hijirar Boko Haram da ke fama da matsananciyar fatara ke bin tituna suna kwasar tsakuwar da aka gina titunan da ita, suna sayarwa don neman na abinci. Daga yankin Difa ga Abubakar Isa da rahoton.
Matsalar tashi hankali na Boko Haram ya kawo rishin ayyuka na yau da kullum. Wannan rishin aikin ya saka al'umma wani hali na kaka nikai, musamman ma 'yan gudun hijira, inda rishin aikin ya kai su tonon tsakuwa na jikin sabin hanyoyin kwalta wanda aka yi albarkacin babban sallar da kasar Nijar ta zama jamhuriya. Duk da kwasa da tonon tsakuwa yana kawo illa ga hanyoyin, su kam 'yan gudun hijira a ganin su hanya ce wanda za su su sha, musamman ma yara kanana. 'Yan mata da samari masu tonon sakuwa na kwalta wanda ba su so in ambaci sunayen su ba.
Da karfe 6 za mu taso mu zo nan, mu zo mu surba grabe wannan, sai mu je mu sayar mu siya dan roma jimu.
Dan muke idan ba mu da komi, idan muka zo dan ba abu, ba abin da za mu, shi yasa muke zo muna tonawa. Idan muka tona kuma da shi za mu ci, kuma da shi muna sha, shi yasa muke zo wa muke tonawa. Ba mu da kuma wani aiki.
Duk da matakai da aka doka don hanawa ko kwace sokuwan da kayan tonon, har ma da kame wasu, hakan bai hana matasa 'yan mata da samari ci gaba da tonon sokuwa na jikin sabon hanyoyi kwalta da aka yi ba. Muhammad Baki Jamilu, babban darakta mai kula da hanyoyi na jihar Difa.
Kun ga abu ne wanda aka zuba kudade masu dan karen yawa aka yi shi, kuma saboda dan dutse wanda ake tona wanda bai wuce su saida shi ba naira 500,000, hada 200 ma wasu yara saida suke yi, saboda shi kuma za a zo a yi ya kawo mana banna wadda ta miliyarori da yawa babu misali.
Akwai matakan da kuka doka a bisa wannan matsala?
Wannan aiki mun yi shi ni da kankai na, ma da kaina na sha biya hanya sosai, har na gaji mota wadda na ciko ta dutse wannan ya hi mota goma da ina kama ina kwacewa ga hannun yara.
A ganin kungiyoyin 'yan gudun hijira, karancin kulawa ya saka 'yan gudun hijira 'yan mata da samari wannan halin. Bello Ibrahim, shugaban kungiya Gomkuwa mai kare haƙƙin 'yan gudun hijira na Difa.
Matsalolin da suke faruwa musamman ga yara kanana 'yan gudun hijira wanda suke bibiyan tituna suna tsintan tsakuwa da sauransu, ba komai ne yake asasa irin wannan matsalar ba face rashin aiki. To gaskiya wani abin ya kasance kamar kusan dole ne, saboda babu abin yi. Inda a ce akwai abin yi, to lalle za ka samu yara abin da za su iya yi shi ne su tafi makaranta. Amma rashin aikin yi yake sawa yaran kaga sun fita suna neman wasu abubuwan da za su taimakawa kamar iyayensu, tunda babu wani taimako da suke samu daga gwamnati ko kuma project.
Matsalar yaki da hana tonon sokuwa matsala ce wanda kowa sai ya kama za a samu mafuta. Usman Ali, shugaban matasa na Difa.
Ka duba wannan tone-tonen da yaran suke, mutane duk mun sa ido mun bari mun ci ai akwai iko a gari. Shi kuma mun mance wannan kwaltan ba na gwamnati bane, ba na meri bane, namu ne na Difa. Da yau in kwaltan nan ta lalace, ca za a Diho babu kwalta, ba ca za a yi a Nijar ba kwalta, ko gwamnati ba ta da kwalta ba, ko meri ba ta da kwalta. Kenan aiki ne wanda ya kamata mu tashi gadan-gadan mu da kanmu, in mun ga yara suna irin wannan abubuwan mu dan tsorata su, mu hana su su tona.
Difa dai gari ne wanda yake da karancin hanyoyi tun fil azalma. Abubakar Isa, Difa, Nijar, sashin Hausa na muryar Amerika.
A gaida Abubakar, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau shirin domin iyali ke fara haska fitila kan rahotannin da ke nuni da cewa ana fuskantar matsanancin karuwar mace-macen aure a dukkan jihohin jamhuriyar Niger. Inda bayanai ke nuni da cewa an fuskanci mutuwa aure sama da 3,000 a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai. Yayin da agadansu rahotanni ke nuni da cewa a kowace rana akan samu korafe-korafen neman kashe aure akalla 6 a kuma raba akalla 3 daga cikinsu. Rahoton ya kuma nuna cewa shekara ta 2021 ce shekarar da aka fi samun yawan mace-macen aure a jamhuriyar Niger baki daya. Kamar yadda muka alkawarta, mun hada kan masu ruwa da tsaki domin neman sannin masababin wannan lamari da kuma hanyar magance ta. Bakin da muka gayyata su ne Hajiya Halima Sarmai Dattijiya, kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara, da Malam Sani Sabiu Suleiman, shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF, sai kuma Falmata Muktar Taya, shugabar kungiyar matasa. Wakilin mu a birnin Yamai, Sulemin Muni Barma, ya fara da tambayar Hajiya Halima Sarmai yaya suke ganin wannan rahoto, kuma menene suke ganin ya haddasa wannan matsala. Sai ta bayyana cewa
a yanzu kamar yadda ake aure haka ake rabuwa, abin ya zama kamar wani ado. Ni ce matsala tana ga kowa. Kaga mu a lokacin da muka yi soyayya muka yi aure, uwayenmu sun bar mu mun yi soyayya, uwayenmu sun bar mu mun yi zaman aure. Amma mu a wannan generation ta mu, kamar mu muke ma yara soyayya, mu muke ma yara zaman aure. In ya ce in da ne ya zo ya ka maka zancen soyayya, zaka san na farko yawa ce ce ake aure, a wani gida ne, ni wani irin hali gare su. To kaga wannan hali da muka sa gaban nan neman abin duniya, kaga yana kawo cikas din tahiya ta tahiya. Kuma bayan haka yara yanzu wani abu da suke kamar aunawa ne suke, in gani in ina aihuwa ko ban na aihuwa. Ka gani in aka yi aure kenan, aka yi zaman wata 3-4, aka ga shiru ne za a yi bincika juna. Ita yarinya daga bangaren ta uwaye su akai ta na a bincika ta, shi namiji ko da shi dai yake lahi ba ga gare shi ba yake, kullun lahi ta ake ga mata yake. Kenan su kawai namiji shi yana jiran in aka yi aure bayan wata 3-4 ya ji lalle kam ana jiran wani abu mai muhimmanci. In babu wannan to matsala na ga mace kenan, ka gani daga nan matsala ta wara. Gida biyu ne za a gamu. To kowanne yana neman a zamantakewa ya musguna ma dan uwan shi, saboda kana kallon kaman wannan shi yana so ya ci dukiya ta ne. Arme tun lokacin da aka ce za a sa aure, tun lokacin ne ake fuskantar matsala tsakanin gidajen nan biyu, da na uwaye da na amarya da na ango. To tun daga nan abin har ya kai ga zaman su na aure, to ka gani duk waɗannan matsalolin suna ciki.
Falmata, wannan rahoto na IEN ya kwatanta cewar mata su ne suka fi maza kai koke a gaban kwamitin ta domin a raba aure. Abinda ke nufin kamar kusan ku ne watakila ba ku da haƙurin zaman aure a yau, ya aka yi haka?
Lalle yanzu wannan abun ya zama ruwan dare ga duniya. Wannan adadin da Association Islamic ta bada wannan nata ne, akwai na gidan shari'a na justice, akwai wanda aka yi a gidaje kinasa keke, wannan ba san iyakarsu ba. Wai wannan abin da aka gani ne ake kwatantawa? Lalle in an ce bera na da sata da dawama na da wari, ana iya cewa matan ne za su kai korafi, amma su da kansu mahi yawancin su suke kai kansu hatta kasu ga kai su kai korafi. Na farko kamar yadda mama ta hodi ne, in kika ga namiji saboda duke shi ake kallo, babu ruwanka, mai cida ne, mai shada ne, mutum ne, aljini ne, babu ruwanka. Kin dai ji an ce wani ne yana da kaza, ki armi. Amma mata ma ya kamata ku lissawa, lokacin da yake soyayya yana zuwa gidanku, yana Allah Allah marice tai magarba tai ya zo ya hira, yana so ya ganki. Mutunan nan dan yana son ki ne, ya armo ki, ya kaki gidan shi. Kinin abunda zai sa mijinki ya zamna ke da shi, ke zaki kiran abinda zai zamna tare da ki. In kin bikin ce wai dan duke shi zaki arme shi, in kin shiga tashar mota banza zaki safka wurin walakanci. Abinda ya ga dama zai tun shi da kanshi ya sanda ba son shi kike ba, dan abun shi ne kika arme shi. Na daya. Na biyu, abinda ke kashe arme abu ne da muke so gwamnati ta tashi ta dauki sandar ta ta mulki ta ba magawa kashi dan mai rai wani gurfaman da mutane suka kirkiro
kamar kungiyoyin
da ba gaira ba sababa ba dalili
mata ne zalla
mata da maza ake gamawa matan army mazan army samari ku gama saboda Allah da annabi dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati ko wani mai ciwa-ciwa da kai da baka aikin komai an gama ku an ce da sati sai ka zuba shika takwas to kai mai salar in shika 50 ka zuba wannan meye maka saura in kana da salar in kai dan kasuwa ne wa to matar da baka aikin komai kuma ta sakanta mi aka ce tai shin namiji koma haukaci ne aka ce matar shi na biyayya na ta shinshin ya zamna da ita ba zamna da ita ba wannan abu yanzu dai shine ummul iba'i sun mutuwa arni tunda ni na baki shika guda kudin kayan miya sai da rana da marici ina ce sabu shika ta koske na zuwa da sati ba a gidanku ba ake baki ba wani abu kike sida ni dai ban baki ba ina kike samu shi
kamar wata adashe ce ta zamani
adashe ce ta zamani a tattara miliyan 2 da shika wane ne a tattara a baki to wannan abu da mun san akwai association gwamnati ko projet ke kawa tana tallafa ma mata da matasa su yi sana'a an san inda kudin ya hito an san yadda za a sarrafa shi inda zai shiga to yanzu shi wanga ba gwamnati bane ba wani arete ba gare su ba wani association bace kawai kungiya ce in ma adashe ce ta dala 10 ta dala 20 ta uwaye da kakanni an san wannan babu mace ba a hana ta taikiwa ta kudin kayan makinari amma abun ne ya wuce guna da iri jika ta kusdu sati kullun in ka zo sati ma taka bata nan ta tai wurin reunion bata ma gaya maka ba kuma shika takwas a ce na gama taka wurin ga na gama taka wurin ga na gama taka wurin ko baka ci da ta ko baka da umanin komai baka dauka wangare ne mana duk yana cikin abun da ke sa armen nan ya zama abun da ya zama arwan da daga duniya
malam sani ku malamai me kuka fahimta game da wannan matsala ta yawaitar mutuwar aure a nan jamhuriyar Niger na farko abin da ke ka mutuwa aure rashin sanin menene aure mutane ba san menene ma auren ba yadda tantu ta gai da sai da akai aure ba irin na yanzu bane ba da akwai kyakkyawar dabi'a to yanzu babu ita aure shi kanshi ibada ne manzo Allah ya ce aure sunna ta ci kuma wanda ya kwadai kan barin wannan sunne to ba ya tare da ni babban matsala ni ina zuwa association islamic ina ganin duk abin da ake gayi ni kana iske ka in mace kamar da ta kai 200 ko 150 ana neman divorce saki
sun zo neman a basu takardar saki
amma in suka zo ba basu ba ake ana da musu sulhu su je su dawo kamar a samu wata lallai saki halal ne yana hannun namiji amma wani hadisi manzo Allah yana cewa saki halal ne amma Allah yana hushi da shi annabi ke cewa tunkahul mar'atul arba'a ana auren mace hudu na farko kana auren mace dan kyawanta kana auren mace saboda dukiyarta kana auren mace linasbiya saboda kaman babanta yana wani sarki ko yana wani deshi ko yana wani minister ka gane
babban mutum
kana auren mace dan addininta amma manzo Allah ya ce fa alaikum bi zati din na zaba maka wanda ke da addini saboda ita ke za ta samu iya masu tarbiya in za ka neman aure bincike ake yi na farko a nemi addini wane yana da addini dan gidan wane ne ai baban shi mutumin kirki ne sannan ita yarinya in ta zo maka da sarmai amma ba ko yarinya wata yarinya sai an yi soyayya an gaji an lalace sannan sai a zo a yi aure taya za a yi aure da wama bai yiwa ne
abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora a inda muka tsaya a bayanin malam mu kuma ji yadda wayar salula ke taka rawa a wannan matsala kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarmai Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara da malam Sani Sabiu Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF sai kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa daga nan sai wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin
duniya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe a wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogo Najeriya, Nijar kamar da ta tare wato bakwai kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da labarin sake wani likita da aka yi a jihar Kaduna. Yanzu dai a madadin Hanifu Kabir Isa da ta taya ni da Hamza da ya haɗa da shi kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ce cewa sai sannan.